الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أرجد ديبو دبودي أقى الله سبحانه وتعالى ونجكي أمينتي وسرى يومه تأسو ونرانا تلتنين يو 28 جواتان المحرم شكرا دبو ديد دروهدو 48 باي هجر منزون الله صلى الله عليه وسلم mun saki haɗuwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib dake gannu Mumbai cikin garin Azhar jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na da'uwa dawa na Allamati Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayhi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka cikin abin da zamu karanta yau zamu tashi cikin wani fasali duka dai mawdu'i ne guda daya tun daga farkon littafin har ƙarshen sa توجه فصل المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه إيه دقى تكين أبوهن دا سابويك أيوة تروا دباوة حر يلالا تامسا أكيدا يلالا تامسا زوتيا يلالا تامسا على يوسا تدوني على لاهرة تو دقى تكي يتي ساقوم ينا وجب تروا باوة القطيعة وتوينا وجب تدى القطيعة بين العبد وربه yankewa da ake samu tsakanin bawa da ubangijinsa wato bawa yakan sako yakan sabbaba ya yanke ka san akwai sila tsakanin bawa da ubangijinsa ana samun sila mana ana samun wato saduwa ana samun sila shiriyar ubangiji ta shiga jikin mutum sai ta zamanto ita ce take gaidan ɗansa to kaga wannan ya samu guidance kenan divine guidance al-hidayatul ilahiyya to sako yakan katse wannan diplomacy da take tsakanin bawa da ubangiji yanzu man to an bar bawa on his own yanzu shi baya samu wani abu daga wajen Allah na shari'a saboda haka ya zaba wa kansa to sai ya zamanto yanzu shedan ne zai mai wannan gurbin ina abin da yake kokarin nuna mana ana المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه يأتي ومن أعظم عقوباتها دقاتك مفي جرما خروه عقوبة واند ساقوتك جاو ومي أي كتاتا أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى تنا تبت الدع ينكيوا سكان باوا دقوبانجي جنس ما أبوتن البركات أوكاتا sai zamanto yanzu babu wata sila a tsakanin bawa da ubangijinsa sako ya katse masa wannan wa idha waqa'atil qati'a idan ku har yankewa tsakanin bawa da ubangiji ta faru in qata'at anhu asbabul khair duk wasu sabubba na alheri sai su yanke ba cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a da yabo da yake mu yace wal khairu kulluhu indak dukkan alheri baki daya a wajen Allah yake to don haka kaga ashe daga wajen Allah alkhairai suke zuwa idan har ya zamanto yanzu babu sila tsakanin bawa da ubangijinsa sai a katse masa wannan alkhairi أسباب الخير سبب دراسة با سامر ومتن الخير عن الله واتصلت به أسباب الشر ينزكم سبب نشر سوني دا سابو دش شبابا قوفو كن شر سوني دا سبو دي مسا قوفو كن الخير عن الله سيسو توشي شيني مالا يجي فأي فلاح شن ونربوني يكي wa ayyu rakha'in wata walwala ce take wa ayyu aishin wata rayuwa ne mai dadi take
limanin qata'at anhu asbabul khairi, ga wanda sabubban alherin Allah suka katse masa.
Wani rabo zai samu, wace rayuwa zai samu mai dadi, wace walwala zai samu idan har sabubban alherin Allah ya katse masa? Ai babu.
Wa qata'a ma bainahu wa bain waliyihi wa maulahu, yazan an katse ko ya katse abinda ke tsakaninsa da waliyinsa majibincinsa, tunda Allah ya ce wallahu waliyul mu'minin. To wani alkhairi zai kasance gare shi, wani rabo ne da walwala za ta kasance a gare shi ga wanda ya katse tsakaninsa da tsakanin majibincinsa Allah, alladhi la gina lahu anhu tarfata aynin, maula din nan nasa ko wanda baka isa wadatuwa daga gare shi ba ko da kyaftawar idan. Akwai lokacin da bawa zai zamanto baya da bukatan Allah ko da kyaftawar ido?
Babu.
Domin in har baya bukatan Allah kyaftawar ido, to shikenan dukkan sharri kuma zai lullube shi. Ai gudanar da al'amuran suna tafiya ne da kalimatu kun, haka ne ko? To shikenan sai duk injinan jikin sai tsaya, kwakwalwarsa ta charke, zuciyarsa ta daina pumping blood, jininsa ya tsaya duk a inda yake daskare abun nan, komai system ɗinsa duk gaba ɗaya zamanto ya collapse. Ba shikenan ba, sai mutuwa ko? To kaddara ma waɗannan ɗin sun gudana, rayuwar tana ci gaba da tafiya, amma alherin Allah babu ga mutum. Rayuwar za ta yi albarka? Ba za ta yi ba. Wa wasala ma bainahu wa baina a'ada aduwwin lahu, ya katse daga majibincinsa wanda bai isa wadata da shi ba. Yanzu kuma wa wasala, sai ya sadar ma bainahu wa baina a'ada aduwwin lahu, tsakaninsa da tsakanin wanda ya fi tsananin kiyayya, maƙiyin da ya fi tsananin kiyayya a gare shi. Wani maƙiyi ne ya fi tsananin kiyayya? Shaitan. Maƙiya suna da yawa ko? Amma babu kiyayyar da ta kai ta shaidan. To yanzu mutum sai ya katse da ubangijinsa, kuma sai ya sadar da kansa dawa da shaidan. An yi tsallake? Na'am. Wa qata'a ma bainahu wa baina waliyihi wa maulahu alladhi la gina lahu anhu tarfata aynin wa la badala lahu minhu, wanda bai isa ya musanya shi ba. Wala auda lahu anhu, kuma ba shi da musayansa. Za a iya musayan Allah? Komai ana musayawa amma banda Allah ko? Wattasalat bihi asbabu sharri, kuma yanzu sabubban sharri suka sadu da shi. Kaga abu biyu ne, sabubban alheri sun katse, sabubban sharri sun hadu. Ya katse diplomasiya da majibincinsa wanda bai isa ya wadatu gabaransa ba, yanzu kuma sai ya sadar da diplomasiya da mafi kiyayya a cikin maƙiyarsa. Wa wasala ma bainahu wa baina a'ada aduwwin lahu, sai kuma ya sadar da zumunci tsakaninsa da abokin gaban da ya fi tsananin kiyayya a gare shi. To don Allah wanda ya sammar da kansa a wannan yanayi, shi ne ce fa ayyu falahin wa ayyu raha'in wa ayyu aishin lahu, shi ne waya za a yi a taɓa samun rabo ya rabauta, ya za a taɓa samun walwala, ya za a taɓa samun rayuwa mai daɗi a nan duniya ma balle lahira, ga wanda ya san kansa a wannan sifa. Da haka fa tawallahu aduwwuhu, yanzu abokin gabansa ne ya jibince shi, masoyansa ya bar su baya tare da su, kuma sai haɗu da maƙiyansa wanda suka fi tsananin nuna masa kiyayya ko a rayuwar duniya ne. Ya za a yi abubuwansa su zamanto sai rabauta? Waɗanda suke son sa a cikin mutane, suna son kyautata lamarinsa, suna son taimakonsa, suna masa sadaukar da kawunansu ma, domin su ga sun kyautata masa rayuwa, domin su kare masa mutuncinsa, su kare masa dukiyarsa, su kare masa komai nasa, suna yin hoɓɓasa don su ga ci gabansa a rayuwa, yanzu sai ya katse ya ɓata da su, ba ruwansa da su, ba wani zumunci tsakaninsa da su, ba wata harka da wani abu da su. Waɗanda kuma suke tsananin abokan gabansa, wanda kullum so suke su ga sun halaka shi, kullum so suke su ga al'amuransa ya lalace, kullum so suke su gansa a cikin takaici, yanzu kuma sai ya zo su ya runguma da su zai tafi. An yi wuta ko ba a yi ba? fatawallahu aduhu yan sai abokin gaban sa kuma sai ya ji bince shi shine zai ce masa yi kaza shine zai gudanar da shi wa takhalla anhu waliyuhu masoyin nasa kuma sai ya zamanto ya kau daga barinsa ya koma gidan takhalla shine ma ne ce fala ta'lamu nafsun ma fi hadhal inqita'i wal ittisali min anwa'il alami wa anwa'il azab fala ta'lamu nafsun ay rai ba za ta taba iyan sani anwa'il alami nau'o'in radadi wa anwa'ul azabi da nau'o'in azaba da rai za ta fada ba fi hadhal inqita'i cikin irin wannan katsewa da za a yi ma masoyi wal ittisali da kuma saduwa da za a yi da maki mutum ba zai san yaya yanayin yake ba sai dai abin da ya gani kuma kawai ba a san ta ina zai bullo ba mutumin da ka yi garkuwa amma neman halaka ka yake yi to kuma yanzu ka zo ka mika kanka gare shi to ai kaga sai yadda ya sarrafa ka an ba ku lafi dan dama to kaman haka ne fa sama da haka ma qala ba'd as-salaf wani cikin magabata yake cewa ana nasabta wannan magana zuwa ga matsaraf ibn Abdullah yace ra'aytu al-'abda mulkan bayna Allah subhanahu wa bayna ash-shaytan fa in a'rada Allah anhu tawallahu ash-shaytan wa in tawallahu Allah lam yaqdir 'alayhi ash-shaytan yace ni fa ina ganin bawa kullum mulkan bayna Allah subhanahu kaman ayashe yake janibi guda tsakanin Allah wa bayna shaytan janibi guda kuma shaytan yana can bawa yashe yake gaban ubangiji kuma shaytan yana ta gefe shi kuma yana fako yana so ya ga damar da zai samu ya farauce shi don haka yace fa in a'rada Allah anhu in har Allah ya rabu da wannan bawa bai ba shi kariya ba dukkan hanyoyin alheri aka katse masa daga Allah wanda alherin Allah akwai ba da kariya ko ba haka ba Allah ya isar maka abin da baka sani ba ma a kullu wani sharri da zai same ka amma sai Allah ya kare ka a cikin kaddara ba wani abu zai same ka kai addu'a sai Allah ta'ala ya musanya maka ita da wani abu wanda yake mai alkhairi to don haka idan har Allah ya rabu da bawa to wallahi shaytani yan shaytan ne zai jibince shi shi yasa na taba cewa mutum ba zai taba zama babu wutar wani ba ba yadda za a yi dan adam shi dan adam Allah bai halicce shi haka nan ba sai a matsayin yayi bauta to don haka shi dan adam tunda an halicce shi dan bauta ne to ba zai taba zama babu wuta ba ko dai bautawa Allah ne ko bautawa wani Allah ba zai taba yiwa ba ko wanda yace shi baya bautar komai bai yadda akwai Allah ba yanzu zuciyarsa yake bautawa abinda ta raya masa tace yi abinda yaga shine daidai kai shari'a in tace maka wannan daidai ne sai ka yadda daidai ne sai ka yi in tace kaza ba daidai bane sai ka ki yin kaza in tace kaza a matsayin kyautatawa yake sai ka dauke shi a kyautatawa idan tace kaza a matsayin munanawa yake sai ka yadda munanawa ne dan haka abinda shari'a tace yi shi kake yi wanda tace bari shi kake bari to yanzu kana bauta ma Allah ne da ya zayyana maka wannan shari'a amma in har mutum yace baya bai yadda akwai Allah ba shi baya bauta wa komai ma to yanzu zuciyarsa ce za ta masa irin ababan da Allah ya zayyana masa na shari'a yanzu ma aunin hankalinsa ne zai amfani da shi yace kaza mai kyau ne a iya tunaninsa da gamsuwarsa dan haka sai ya gamsu cewa kaza mai kyau ne ko da kuma mutane suna ganin sa ba mai kyau ba kaza mummuna ne ko da mutane suna ganin sa mai kyau ne shi in yace mummuna ne ba zai yi shi ba dan haka yanzu shi zuciyarsa yake bautawa ita take masa dictating me zai yi me yi mai kyau me yi mara kyau kaje zai na bautawa zuciyarsa afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga wanda ya riki san zuciyarsa ita ce abin bautarsa ba asha na bautawa san zuciya to don haka idan har mutum yana cikin kariyar Allah yana cikin wato saduwa da ubangijinsa to yanzu Allah shine maishinsa in ku har ya aikata abubuwan da Allah ya rabu da shi to yanzu fa ya fada farfajiyar shedan ne fa in tawallahu Allah in har ya samu Allah ya jibince shi muna roƙon Allah ya zama jibincin mu lam yaqdiru alaihi shaytan, shaytan ba zai taba samun iko a kansa ba. Domin Allah ya ce inna ma sultanuhu alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Nan yace wa qad qala ta'ala, Allah madaukaki ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. الله تعالى يا فدا cikin suratul kafi aya ta 50 wa idh qulna lil malaika kutune yayin da muka cewa malaiku mana usjudu li adam ku yi sujuda ga adam alaihi salam lokacin da Allah ya halicce shi. Annabi adam shine uban wa uban mutane abul bashar mu kenan ko kullukum min adama wa adamu min tarabin shine abul bashar baban mu kenan. Kaman a ce a yayin da muka cewa malaiku su yi sujuda ga babanku, duk wanda aka girmama babansa ba a girmama shi ba, in aka mutunta babanka kai aka mutunta. To Allah ta'ala ya ce kutuna a lokacin da muka cewa malaiku fa ku duba malaiku yadda suke da daraja. Amma sai Allah ya ce ku yi sujuda ga Adam. Fa sajadu sai suke da'a suke sujuda ga Annabi Adam. Illa iblisa. Iblis sai yake. Shi da ba malaika bane, Allah ya ce kana min aljinni. Shi ya kasance cikin aljannu yake dama. Shi aljanni ne. Amma Allah ya sa shi cikin malaiku yana bautar Allah tare da su. Fa fasaka an amri rabbih. Sai ya fita daga bin umarnin Ubangijinsa. Fafasaka kafara kenan, ya kafarce. Wannan fasikanci na kafarci kenan. Sai kafarce ma Ubangijinsa. Yanzu ya yi ma Allah laifi ko ya ki bin Allah? To don haka sai Allah ya ce afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Yanzu kuma ku ƴaƴan Adamu da girmama babanku za ku riƙi shi wannan shaitan ɗin Iblis wa zurriyatahu da zuriyarsa, awliya a su ne majibintanku, su za su ce muku ku yi kaza ku yi, min dune baici na ni in na ce ku yi kaza ba za ku yi ba, in shaitan in na hana ku kaza shaitan ya ce ku yi kuma sai ku yi. Don haka Allah ya ce wa hum lakum adu point na biyu, alhali kuma kun san cewa shi Iblis da zuriyar nan tasa maƙiyanku ne. Bisa lil zalimina badala, tir da irin wannan musanye da azzalimai suka yi, tir da irin wannan canji, tir da canjin nan da azzalimai suka yi. To ba mu ji abin da Ibn al-Qayyim ya faɗa dan daga wannan aya. Ya ƙulu subhanahu li ibadihi, ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa bayansa tamkar, ya ce musu ana karwamtu abaku, ni na girmama babanku, na ba shi daraja na girmama shi. An ce mala'iku su yi wa babanmu daraja, abin su yi wa babanmu sujuda, ba a girmama babanmu ba, bai zamanto mu ma an girmama mu ba, an girmama mu. Kaga Allah ya mana karamci, wanda ya maka karamci me ya kamata ka masa? Kai ma sai ka rama masa ko? Kai ma sai ka masa karamci. Wanda ya kyautata maka sai ka kyautata masa. To Allah ya kyautata mana wajen ba da daraja a babanmu, me ya kamata mu yi ma Allah a wannan janibin? Mu ma sai mu yi ma Allah abin da yake so, mu girmama Ubangijinmu yadda yake son a girmama shi, ko yadda ya umarni a girmama shi gurgurun istida'a. ورفعت قدره نقوكك قيمسا وفضلته على غيره نفي في تشاكا وننسى. ده الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. cikin سورة الإسراء الله يقول يا با ودن آدم درجة أكن ديوة دي بچكن حلتو. fa amartu malaikati kullahum an yasjudu lahu na mai umarni ga malaikuna baki daya cikin su akwai wanda suka fi Adamu daraja da yawa amma Allah ta'ala ce su yi sujuda ga annabi Adam me ya saka takriman lahu wa tashrifa domin a girmama shi kuma a bashi daraja Allah ya nuna cewa Adamun ne yana da daraja fa ada'uni mala'iku suka min biyayya wa aba aduwi wani maƙiyi na iblis kenan maƙiyin Allah shi sai yake wa aduwu kuma maƙiyin shi wannan baban naku yanzu abu biyu haka shi maƙiyin Allah ne domin Allah ya ce yi ya ce ba zan yi ba ya tuhumci adalcin ubangiji domin lokacin da yace ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin ya zaka ce masa sujuda aini na fi shi daraja shi fa ni fa daga wuta ka halice ni shi kuma daga yunku ka halice ni ya zaka ce shi a tunaninsa wuta ta fi yunku daraja ya zaka ce ni da ka halice ni daga wuta kuma ka kaskantar da ni ka ce na yi wa wanda ka halice shi daga yunku sujuda yanzu ya tuhumi adalcin Allah ne ko bai tuhumi adalcin Allah ba ya tuhumi adalcin Allah nan sai ya zama maƙiyin Allah kuma sannan maƙiyi ne na Adamu domin ya yi alwashin ya ce sai ya halakar da shi la ahtanikan na zurriyatahu illa qalila sai na halakar da su fa asa amri shi wannan maƙiyin nawa maƙiyin annabi Adam shi sai ya saba wa umarni na mala'iku da suka fi shi daraja sun yi amma shi ya saba wa kharaja an da'ati ya fita daga biyayya ta yi mun bore fa kaifa yahsunu bikum yaya za a ce ya muku dadi ya muku kyau ba'da ha bayan duk wannan abin da ya faru an tattakhiduhu wa zurriyatahu awliya min duni kuma a ce shi din wancan maƙiyin nawa maƙiyin baban naku za ku raka shine masoyinku da shi da zuriyarsa ne kuma ku ki ni an yi butulci ko ba a yi ba an yi butulci ya Allah fatuti'unahu fi ma'siyati ku rika masa biyayya wajen saba min wa tuwallunahu fi khilafi marbati ku jibince shi wajen sabawa neman yarda ta wa hum a'da aduwwin lakum alhali su ne mafi kiyayyar maƙiya a cikin gare ku duk cikin maƙiyan ku ba wanda suka kiyayya gare ku kamar su fawalaytum aduwwi kuma sai kuka zo kuka jibinci abokin gabata maƙiyina wa kad amartukum bi mu'adati ya alhali na muku umarni ku yi gaba da shi Allah din ya muku umarni ya ce ku yi gaba da shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytan maƙiyin ku ne kuma ku rike shi maƙiyi Allah ya mana umarni addini ne bin Allah ne ka kiyayya da iblis duk abin da shaytan ya ce ayi kai kuma ka ce ba zan yi ba in kai haka biyayya kai ga Allah to alhali duka wannan ta faru wa man wala a'da al-maliki to ku sani ko anan duniya a ce akwai shugaba sarki ne mai ciki ba ma wadanda su yan karfa karfa yanzu mutum yanzu ya gama iya shegen sai tafi su sarakuna a da ayyukan sarkin mulki suke for life rayuwar mulki suke cikakken mulki kuma ba wanda yake question authority din su ba wanda yake ce me yasa kai kaza ko da haka suke sarakuna to yanzu misali a ce sarki ne yake da waɗansu wanda suke maƙiyansa ba sa san sa kai kuma kana jikin sarki kuma sarki yana kyautata maka waɗancan maƙiyan sarkin za su zama masoyanka ai akwai wanda suke fushi da fushin sarki ma ko haka dama abin yake masu fushi da fushin sarki daga sarki ya fusata kafin ma shi dan abu kadan zai fada su kuma sai su wuce ma haka to ai dama haka abin yake wanda kake jikinsa kake jibintansa sarki to idan ya fushi shi kenan kai ma sai ke fushi da fushinsa da haka ake yi shari'ar musulunci ne ta tuna mana ya ake ba sarki ake bi ba Allah ake bi wa man wala a'da al-maliki duk wanda ya jibinci abokan gaban sarki, sarki yana gaba da wasu, shi kuma sai ya jibince su, shi yake jibintan su, yake kyautata musu, yake kaza da kaza. Kana huwa wa a'da'uhu indahu sawa'a, to a wajen sarki fa shi wannan mutumin da wadancan abokan gaban nasu ai za su zama daidai ne, ko ba haka bane? Sarki ne ga wasu sun bayyana abokan gaban sarki ne, ba sa san sarki, kullum so suke su ga sun ga bayan sarki, to shi kuma wancan sai ya zamanto kullum tare da sarki yake. Ko yanzu a mulkin zamani da ake, a ce yanzu gwamna ne, akwai waɗansu wanda kullum shige da fice suke yi don su ga su ne rubuta petition, su ne rubuta kaza, su ne wane ne, kullum suna kaiwa motion assembly akan ai impeaching din gwamna, ai kaza ai kaza, ai riga an san su akan haka. Misali duk abin da ya kuma za su fito su yi batunci akai, su yi batunci akai, to wani shi kuma sai ya zama to kullun tare da su yake, duk tattaunawa shi ma yana shiga cikin su, amma kuma shi bai fito an san shi a makiyin sarki ba, shi ba makiyin sarki ba ne, ba makiyin gwamna ba ne, amma kuma kullun yana tare da su, dan Allah gwamna zai dauke shi a matsayin masoyinsa ne, a ce wani fa mana sakatare ne, kullun tare da su yake, ai yanzu a cire shi, yanzu a cire shi, a ce ana ganin sa abinda bai kai wannan mamaki suke, yan siyasan ai sun sani ni ban san siyasar ba ne, shi yasa ma ne kwantancen wani gwari-gwari, amma dai an fahimci yadda abin da ake nufi a ɗabi'a. Wannan yana gaya maka haka ɗabi'a take, haka ɗabi'a take, wanda yake yana ga ya isa isasshe a ƙasarsa duka ake, waɗansu kuma sai suke ƙiyayya da shi suna masa bore, wani kuma daban sai ya zo sai ya shiga cikinsu, to ai da shi da su duka za su zama ɗaya ne a wajensa. فإن المحبة والطاعة دومن سويايا دا بيايا لا تتم مباتا چكا قدوان واندا اكي ييوا شوغما سيكاكي سوانسا سيكاكي مسا بيايا توانن بيايا دا كاونر باتا چكا إلا بمعادات أعداء المطائي سي إن أنونا كيايا قواتن دا سيكي كين واندن شوغما wa muwalatu awliya'i, kuma sai in an zo ana jibintan waɗanda suke masoyansa, shugaba ne aka ce ana sansa, ana nuna ana sansa, kuma ana nuna ana masa biyayya, to wannan biyayyar da soyayyar ba ta cika shi a wajensa har sai lokacin da maƙiyansa aka nuna cewa ba a tare da su, masoyansa aka nuna su ne ake tare da su, to annan ne zai gamsu cewa lalle wane mai mun biyayya ne ko masoyina ne, haka abin yake ko? A ɗabi'ar ɗan adam ma haka take. Wa amma an tuwali a ada almaliki, amma a ce kana jibintan abokan gaban sarki, sun matadda'i annaka muwalin lahu, sannan ka rika da'awar cewa kai masoyinsa ne, fa hadha muhalin, wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba, don ba zai yadda ba. وهذا لو لم يكن عدو الملك عدو لكم wannan fa ko da ma a ce makiyin sarkin nan kai ba makiyinka bane, ko da ma kai ba maki kai bai ma damu da kai ba, shi kiyayya sa da sarki ne, amma kai masoyin sarki ne, mai biyayya ne ga sarki, to sarki ba zai gamsu kana san sa kana masa biyayya ba har sai ka ji ba sai ya ga baka tare da wancan makiyin nasa, ko da ko makiyin sarkin nan kai ba makiyinka bane, haka ne ko? فكيف ان كان عدوكم على الحقيقه, تو انا كما اچي مقيين سركن نان داما kai din ma makiyin ka ne cikakken maki, ka ce kana tare da sarki, kana kuma biyayya a sarki, kuma kana san sarki, makiyan sarki kuma wanda suka fito da kiyayya karara bayyanan nan suna neman bayan sa, kuma sai ya zamanto kana tare da su, kuma dama su ma kai din ma maƙiyanka ne cikakkiyar ƙiyayya, to kaga an yi wauta, haka ne ko? Wal adawatu allati bainakum wa bainahu a'zamu min al adawati allati bainash shati wa bainadh-dhi'bi, wannan kwatance aka mana a rayuwa, don mu gane kiyayyar da take tsakanin mu da shedan abinda Allah ya faɗa cikin waccan aya wa in kunna lil malaikati tasjudu ala adam mun ce malaiku su yi sujuda ga annabi adam an girmama babanku an muku karanci an mutunta ku wannan kadai ko ba ai muku komai ba iya wannan aka tsaya ya cancanta ku biyayya ga ubangiji duk abin da yace shi za ai abin da ya hana a hannu to kari kuma sai ya zamanto a cikin ha waɗanda ake umarnin nan akwai wanda ya tuhumci adalcin ubangiji ya zama makiyin Allah sai ya kiye shi sujuda yanzu kaga shi yayi kiyayya ga ubangiji kuma yayi kiyayya ga adam din dan ya kaskantar da adam kuma yayi alwashin sa ya halakar da shi da zuriyar sa shi ne Allah ya ce to yanzu ku in banda dimau cewa yaushe mai irin wannan sifa shi ne za ku rike shi a matsayin masoyi ku bar ubangijin da ya muku dukkan karramawa kuma shi ne majibincin ku shi sa ya ce bi sallu zalimin badala kai amma dai azzalimai wannan canjin nasu tur da shi wal adawatu allati bainakum wa bainahu alhali kiyayyar da take tsakaninku da shi wannan iblis da zuriyarsa a azamu ita tafi girma min al adawati allati baina ash-shati wa baina adh-dhi'bi akan kiyayyar da take tsakanin kura da akuya kura da in ta koshi duk hadamarta in ta ta kashe akuya ta ci ta kashe wata ta ci dan ta ga wasu akuyan kuma ba za ta je kawai ta kakkashe su ba kawai ta kakkashe su kawai dan kashewa idan dai ta kashe ta ci ta sake kashewa ta ci in ta koshi to sai ta kashe ta rungumo wanda za ta dauka ta dora a bayanta ta tafi ka san kuda tana da kwan dabba in ta kashe sai ta da kwansa ta dora a bayanta kuma ta tafi da shi to iya wannan za ta yi amma za ta bar sauran garken ko kaga ai su ta bar su to shi iblis ba haka yake ba shedan ba haka yake ba shi so yake halakar da kowa kowa yake so ya halakar ba ya so ya spare din wani فكيف يليق بالعاقل يا يما zai dace ga wanda yake da hankali an yi wali aduwahu yajib in ci makiyinsa wa aduwa walihi kuma makiyin masoyinsa wa maulahu wanda kuma shine yake kulawa da shi allazi la maula lahu siwa wanda ba shi da mai kulawa da shi ma in ba wannan din ba ya za a ce wanda ya aikata haka yana da hankali ba shi da hankali ba shi da hankali shi saka ibn al-qayyim yace tana katsewa tsakanin bawa da ubangijinsa shi sabo don haka da mu bawa yana saba wa ubangijinsa ubangijinsa zai ga bawa ya masa mutunci don haka sai Allah ya rubu da bawa kofofin alheri daga Allah sai ta rufe masa ba zai samu shiriya ba zai samu kariya daga shedan ba sai ya zamanto abun farauta farisa na shedan don haka shedan sai ya zo ta kowane gefe zai fusge shi wannan shedani ya zo ta nan wannan shedani ya zo ta nan duk a ya galgala masa rayuwa ko da ko yana cikin walwala da ake ganin ta a ido amma a hakika baya cikin ta ba zai rayuwa wacce take mai dadi ba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka inna ma rayuwa mai dadi tana kasancewa ne kai ga wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wanabaha subhanahu ala qubi hadhihi almawalat Allah ya fadakar da mu a kayan munin irin wannan jibinta da aka yi ta shaidan bi kaulihi da yace wa hum lakum adu alhali ko makiyin ku ne kama nabaha kama yadda Allah ya fadakar ala kubhihi ma abisa wato munin waɗannan abubuwa guda biyu bi kaulihi ta'ala da fadin Allah fa fasaka an amri rabbih shi iblis ya fasikanci ya kafirce ma umarnin ubangijinsa azzalimin da ya bi shi shi ma yayi mummunan aiki kaga Allah ya nuna munin su duka su biyu shedan yayi shi ma bawa sai zuwa aikata fatabayyana sai ya bayyana anna adawatuhu li rabbihi wa adawatuhu lana cewa kiyayyar da iblis yake ma ubangijinsa da kiyayyar da yake mana kullum minhuma kowanne ɗaya daga cikin su sababun yad'u ila mu'adatihi dalili ne da zai iya jawowa ayi gaba da shi kiyayya kawai da yake mu ubangiji ya isa a ce mu yi kiyayya da shi yanzu a duniya ne mai gidanka mutum a ce yana da mai gida shine yake dora shi a hidimar kasuwa duk kautatawa ba abin da ya baya masa ya kai shi makka ne ko wace shekara umara a kai shi a kai iyalansa ma a saya masa mota gida a masa kaza shi kuma kullun dawainiyar mai gida bashi da aiki sai hidimar mai gida kuma yana masa dugo mata arziki sai yaga wani kuma yazo kawai banda gaba da mai gidansa babin da yake yi ai ko mai gida bai san ana gaba da shi ba wancan ba za a wanye da shi lafiya ba ko ba haka bane alhajin kaza ga sai inda karfin sai kare to kaga ya nuna halacci kenan ko to don haka ashe waɗannan abubuwa guda biyu kawai gaba da Iblis yayi da Ubangiji ko da bai gaba da Annabi Adam ba babban dalili ne da zai sabbaba ƴaƴan Adamu su yi gaba da shi saboda Allah ya karama Adamu ya masa goma ta arziki ya halicce shi da hannayensa haka Allah ya ce lima khalaqtu bi yadayya ba wanda ya ce ya halicce shi da hannayensa sai Adamu bayan yayi wannan ya ce mala'iku su masa sujuda kai kafin ya masa Allah ya koyar da Adamu da kansa wa allama Adamu al-asba'a ya karama shi sannan ya ce su masa sujuda suka masa sujuda alhali a ciki akwai wanda suka fi shi daraja bayan wannan ta faru wanda ya ki masa sujuda a dalilin haka Allah ya tsine masa ya ki sujuda ga Annabi Adam Allah ya tsine ma Iblis karama Adamu aka yi sannan kuma ƙarin ƙari ya ce zauna a cikin aljanna kai da matarka to ko wannan karama wadda Allah ta'ala ya yi ma Annabi Adam kuma sai aka ce ga wata halittar Allah tana borai ma Allah to ai ya cancanci a ce mu kuma mu ma mu yi wannan halittar borai duk abin da take so ba za mu yi ba to balle kuma ƙari sai aka sake hadawa kudin ma kuma kiyayyar yana muku kuma dama ya ce sai ya halakar da ku to wanda ya ce zai kai ka ga halaka kuma sai ka bi shi fatabayyana ina ne wajen ne fatabayyana anna adawatahu li rabbihi wa adawatahu lana kullun minhuma sababun yad'u ila mu'adatihi fama hadhihi almuwalat to me ya kawo kuma wannan jibintan da za ku yi masa ku da kuke da manyan dalilai guda biyu to ko me ya kawo ku jibince shi wa ma hadhal istibdal me ya kawo wannan musayan da za ku yi ku da kuke da babban dalili da za ku kankame ma abin da kuke da shi bisa lil zalimina badala don haka tir da wannan musayan da azzalimi suke wa yushbihu an yakuna tahta hadha al khitabi naw'un min al itabi la'ifun ajib ya iya yiwuwa a karkashin wannan batu da Allah ta'ala yayi naw'un min al itab akwai wani nau'in zargi latif mai boyayye ajib wanda yake mai ban mamaki boyayye ne ba kowa zai hango shi ba wa huwa wannan zargin kuma shine anni adaitu iblisa tamkar Allah ya ce a cikin ayar ma'anar take ni nayi gaba ne da iblis id lam yasjud li abikum adama saboda ya kiyin sujuda ne ga babanku adamu shi saka Allah ya gaba da shi iblis ya tsine masa ma'a mala'ikati ya kiyayi sujuda tare da mala'ikuna fakanat mu'adatuhu sai zamanto kinsa da Allah ta'ala yayi la'atilikum saboda ku ne Allah ya ki iblis din ne saboda ku ya tsine wa iblis a dalilin ku kuma kana aqibatu hadhihi almu'adat sannan kuma karshen wannan kiyayya sai ta kasance an aqattum bainahu wa bainakum aqdul musalaha kuma a ce yanzu kun kulla yarjejeniya ta zaman lafiya tsakaninku kuma da wancan iblis din alhali Allah ya ki shi ne saboda ku ashe sa Allah ce bisa lil zalimin badala kai wanda ya bi shaytan wallahi butulcin sa ya bayyana yayi ma Allah butulci don haka duk abin da aka ce iblis yana so ubangiji Allah ta'ala ka taimake mu wajen kin wannan abu faslun ga wani fasal yace al ma'asi تحمق البركة في كل شيء وتوشي ساقو ينا نكي والبركة أتكين كومي كومي سيزا من توبشي البركة ومن عقوباتها yana daga ai Allah shine mabucin albarka ko albarka ta sace shi sai ce tabarakallazi bi yadihil mulk tabarakallahu ahsanul khaliqin ai ma'ana Allah shine mamallakin albarka shine yake da ita shi yake bayar da ita ga halittunsa sai ya sanya albarka a halittunsa kamar da ya sanya albarka a annabawa salihai bayi Allah ya sanya musu albarka arziki ma sai Allah ya sanya albarka cikin sa koda kadan ne rayuwa sai Allah ya sanya albarka a cikin ta koda bace tsawo ba dukkan abubuwa da kake gani sai su nagarta saboda Allah daga wajensa ya dugo mata albarkar sa to shi sako yana sabbaba wannan albarka din daga wajen Allah sai a nike ta zan ba mu ita ko rayuwa ta yi tsawo sai ta zamba ta da albarka maslubul baraka maslubatul baraka in arziki ne sai ya zamanto shi ma an tsame masa albarka gashi da yawa amma babu albarka in ƴaƴa ne sai ya zama gasi da yawa amma babu albarka in ko menene da ake samu a duniya sai gashi nan da yawa amma babu albarka hatta ilimi ma albarka yake bukata a wajen Allah sai ya zama kadan amma ya fa'idantar amma sai ya zamanto gashi da yawa amma babu albarka irin ilimin bala'amadan ba'ura har ismullahi al'azam yana da shi Allah ne ya faɗa atainahu ayatina mun bashi ilimin ayoyinmu amma sai zama fansalaka minha a dalilin sako sai salube daga cikin ta fa atba'ahu shaytan yan sai shaytan ya bi shi ya san abun farauta ya kame shi kenan ya zama nasa fa kana min al-khabi to don haka shi sako yana nukewa albarka a cikin komai ba mu ji yadda abun yake wa min uqubatiha yace yana daga cikin uquba da sako yake sabbabawa annaha tahmiqu barakatal umr yana nikewa albarka rayuwa albarka ta rayuwar mutum sai a nike ta rayuwar ta yi tsawa amma babu albarka wa barakatar rizki kuma yana nikewa albarkan arziki arziki gashi nan kamar zai toka na sama amma babu albarka a cikinsa ba albarka duk yana raye an faɗa arzikinsa an faɗa ana ta kururuta arzikinsa yana raye amma idan ya mutu alalumo wadansu abubuwa waɗanda arzikinsa ya wanzu a kansa na ayyukan alkhairi sai a rasa arzikin kuma yana mutuwa sai zan ya lalace ba zai na so ba hatta a wajen ƴaƴa kuma ba aiwatar da wasu abubuwa na alkhairi a cikinsu ba gashi kuma da yawa amma babu albarka وبركة العلم حتى علم أن تارش أن تارش فنونن دبا إن دبا سنوا إن وني ما جنا شيء مثلا جاهلين أما كما علم بيئنا صوبا علم بيفائدة تربا علم بيتاسير با سبب دمي أن ساني البركة دي كذي ونكما كأن تنيد أكرينا أما إذا الله سني البركة سيغشكم أي ناسو to doka sako yake sabbaba irin wannan musibar ta samu shi saka imamu shafi'i rahimahullah lokacin da yaje wajen imamu malik yana matashi imamu malik sai ya ga basira a wajen wannan yaro cikin dan lokaci bai kai wata dai bai haddace muwatta haddace ta sai ce lalle kai ina ga akwai alkhairi Allah yana nufin alkhairi game da kai wataƙila Allah yana so ya sanya haske a jikinka sai ce fala tu'fi'uhu bi zalamatil ma'siya to kada ka kashe wannan hasken da muka hango a jikinka da duhu na sako saboda sako yakan sabbaba abu ya zama yayi albarka ba kaga imamu shafi'i rayuwarsa ta yi albarka shine fa ya fito da ilimi na usulul fiqh shi fito da shi ilmin usulul fiqh yanzu a sanya ma'awilai na ganewa hukunci a cikin nassi shi ya fito da wannan ilimin ko malamai sai karba saboda ya fito da shi ne daga cikin qur'ani da hadisai da waɗansu ma'awilai sai ya fitar da wasu qawaid amma shekarunsa da ke shekara 60 ne rasu shekarunsa 50 ne da kaɗan Imam An-Nawawi shekarsa 45 ya rasu. So akwai malamai da yawa wanda suka shahara a duniya amma shekarun su bai yawa ba. Amma ga shaharar suna nan. Mutattaqi hayatul lam fita anaha faqad mata qaumun hum fil nasi ahya. Duma wanda suka bi Allah to rayuwar su ba ta katsewa. Da yawa zaka ga mutane sun mutu amma suna nan a raye. Yanzu ba ga ilimin kai mun jozuya ba. Gashi nan a raye a gaban mu ko yana karantar da mu. Allah ya masa rahama. Allah ya sa albarka a cikin rayuwar su. Sai take tana so. Shekara 700 da wani abu da mutuwa amma har yanzu yana nan. Wani kuma bai wuce shekara 50 da mutuwa amma an mamanta da shi. Sai dai in zance ya taso kawai. Kaje ana cewa ai a ƙasar nan babu yashi ya zama takalmin karfe ya zama wane ne wani yana cewa mu za a taba mu mane masu kaza a idanunmu mu ma yara amma yanzu gaba ɗaya ba an ma daina zancen su wallahi an daina zancen su ba a tuna su albarka ake bukata a cikin rayuwa yanzu misali ko da a gefen siyasa ta fawa balewa sardaunan Sokoto Allah ya musu rahama har yanzu ba a daina kiran su ba yau kuma shekara 60 da kashe su shekara 60 amma har yanzu ana ambaton su kuma ana ambaton alherin su mukiyan su suna so sai sun dishe hasken su amma kuma har yanzu dai ana ganin nagartar su zaka kwatanta su yan siyasan mu ne yanzu yanzu wanda suke ministoci a lokacin abin nan wasu nasu kai ko lokacin Buhari ne wanda suke ministoci ba za ka iya tunawa wasu ba sunayen mutane wanda suke kaza ba za ka iya tuno su ba ba ka iya tunawa sunayensu ba a ambaton su to kaga she rayuwar tasu albarkar ta tana da bambanci kuma fa da tafawa kwalewa da sardaunan nan gaba ɗayan su da suka mutu sardaunan shekarar su 56 tafawa kwalewa shekarar su 54 56 54 haka aka kashe su ko karamin misali mu yanzu a nan wajen mu ko to don haka saba ma Allah sabo yakan nike albarka a rayuwa ya nike albarkar arziki ya lalata albarkar ilimi wa barakatul amal ya lalata albarka na aiki ma aiki sai ya zama to bashi da albarka yayi aiki amma aikin bashi da albarka bai zakar babbe a wajen Allah ba ko kuma sako ya lalata aiki ko kuma yayi aikin amma ya tafi da haƙoƙi sako da haƙoƙin al'umma sai ya ɗebe dilladan aikin sai ya ba musu bai masa albarka ba kiyama a ɗebe ladan nasa ba musu yayi ta sallah yayi ta azumi amma bai daina cinye kuɗin mutane ba yana ta ayyuka an ta dauki yana ta ayyuka na kaza yana ta gina masallatai yana ta gina kaza eh an yi da an karba ya gina masallatai an bashi lada a yayi kai mutane makka an bashi lada to amma kuma kuɗin mutane ya diba ta can ya sallada ta nan kuma an biya mutane da shi an hada ma hadda na bulbulin sa da yi wataƙila idan abin da ya diba yayi yawa aka biya da ladan sa ya kare to kuma ga sauran masu haƙoƙi suna nan kuma babu su yafe ba haƙƙin su ne da aka bayar aka ce a raba a suwanin da suwane kuma wannan nan da shi aka ce haƙƙin sa ne wataƙila dan giya ne giya yake sha amma dai haƙƙin sa ne an ce a bayar a gwamnatance kuma an hana shi palliative ne an kawo ruwa ya ci gidajen mutane a cikin hadda dan giya hadda mazinaci ai Allah ne ya san sun yi laifin kuma laifo su rubuta shi kuma ya cinye palliative din ya hana su haƙƙin su ne ya hana to a kiyama sai an bukaji to idan a taka ɗebe ladan sa aka biya to yanzu su kuma wadancan da dan giya da mazinaci su kuma suna nan ba a biya su nasu ba ladan nasa ya kare to sai a ɗebo zulumin su na zina da zulumin su na shan giya shi kuma sai a bashi fa bai zina ba bai sha giya ba amma kiyama ya an bashi zulumin su to dan Allah wannan lalacewa ne ta wuce wannan aikin yayi albarka wa barakata ta'a hal albarka ta biyayya ma yana nakewa wa bil jumla yace a dunkune tumhiku barakata ad-dini wa ad-dunya shi sako yana nikewa albarka ta addinin mutum da albarkar duniyar sama al-addini ya zamanto babu albarka addinin abinan duniyar ta zamanto babu albarka mana aikin addinin ba za su yi nagarta ba rayuwarsa ta duniya ba za ta yi nagarta ba fala tajidu aqalla barakata fi umrihi wa dinihi wa dunyahu ba za ka taba samun wanda yake da karancin albarka a rayuwarsa da addininsa da duniyarsa ba mimman asallaha sama da wanda ya saba wa Allah wanda yake saba wa Allah babu wanda rayuwarsa take da karancin albarka duniyarsa take da karancin albarka addininsa yake da karancin albarka kuma wanda ya saba wa Allah وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق كما بقى نكي البركة ما أكسابا جديد تبا كساما دنيا باتا رس البركة سي أدليل سابان دبايسكي كوروان سما إذن الله تعالى يكامي روا البركة كوبا البركة ونزلنا من السماء ماء مباركة muna saukarwa daga sama ruwa wanda yake ma'abucin albarka sai a shayar da ƙasa kadan ka zuba a ciki sai da yawa ya fito dabbobi su ci da suna fama da rashin abinci ana kakkako musu maina suna ci yanzu sai samu ciyawa kaga jikin su yayi kyau nonon shanu ya dinga kukkugowa zabi da kaji su ta tsatsagan wannan ganyen suna tayin kwai ana kawo muku kuna saya albarka ta yadu to a dalilin sako Allah yana sanya fari sai kame ruwa to don haka albarkar duniya ma da take sauka daga sama Allah baya kame ta sai a dalilin sakon da bayi suke qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace cikin suratul araf walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard inda ace mutanen alƙaryu amanu sun bi Allah sun yi imani wattaqo suka bi dokar Allah ba su yi sako ba Allah ce la fatahna alaihim barakatin da sai mu bude musu albarkoki minas sama'i daga sama wal ardi daga ƙasa walakin kadzab amma karyatawa suke yi su ki yin imani ko kuma su yi ta yin sako da a dalilin kin yin imani da dalilin sako fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai mu kama su da abin da sai kasance suna aikata ma na sai a kame albarka yanzu kaga Allah ya harkumtina illa limtina albarka kenan na sauka ne a dalilin mai al-iman wal amal salih al-iman wat taqwa sune suke sanya albarkoki sauka kuma ana kamewa albarkoki a dalilin mai sirrar imani da kuma kyawawan ayyuka wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya fada cikin suratul jinn وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ إِنَّ رَسْ دَيْدَيْتَ مُتَانِي وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ دَا رَسْ دَيْدَيْتَ أَكَنْ تَفَرْكِنْ أَلَّا حَنْيَرْ أَلَّا مِكَكِي سِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ دَا مُتَانِي رَسْ دَيْدَيْتَ أَكَنْتَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka linaftinahum fihi dan mu jarraba su game da albarkar da muka ba su muga za su wanzu ne wajen bin Allah ko kuwa ya kawo wani afar yace wa innal abda la yuharamu rizqu bidhanbi yusibuhu bawa ana haramta masa arziki a dalilin zunubin da yake aikatawa وفي الحديث يزو تكون حديث إن روح القدس نفخ في روعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملائكة جبريل يا كمسا أتكن زوتياتا يا يمسا بطو نفخ كما توفى ومعنى يا سن يا ممغنر أتكن زوتيا داركتني ميسن يا مسا annahu lan tamuta nafsun wa tarai baran da za ta mutu hatta tastakmila rizqaha sai ta kammala arzikinta sai ka gama cin arzikin ka mutum ya mutu ba wanda zai mutu sai ya gama cin arzikin sa ko me naka arzikin da Allah ya ce naka ne sai ka cinye shi abincinka sai ka gama ci abin shanka sai ka gama sha tufafinka sai ka gama sawa abubuwan da duk zaka istimali da shi sai ka gama ai abin da ka amfana da shi dama shine naka saura kuma ai lissafi ne kawai ba naka bane yanzu mutumin da yake da waye fi kowa ko da kai kan na tambaya kowa ma ya san shi yanzu wanda yafi kowa kudi a cikin jama'a iya bukatar sa zai amfani da shi sauran ai lissafi ne haka ne ko shi ma ya san lissafi ne ya san lissafi ne kawai sai dai a ce ina da kaza ina da kaza amma iyalansa bukata shine bukatar sa mai kudi yana son a kawo masa rago a gashe ragon za a kawo masa a gashe iya abin da zai ci dan ba zai cinye duba sai dai ci sauran yaran alhaji su ma su ci ko amma iyalansa bukatar zai ci in tuba aka kawo masa duk abin da yake sha'awa sai ya ci iyalansa yaran alhaji suna zo nan za a ce to kuma bismillah to kaga iya arzikin sa kenan to haka kudin ma iyalankan zaka kashe ai wanda zaka amfani da shi wanda ka fa'idanta kai da shi shine naka shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu bunu adama mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait wa labista fa ablait wa tasaddaqta fa amdait wa ma taraktahu faliwarathatik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam zaka je na ce dukiyata ce yace dakata shin akwai abin da yake naka ne hakika a cikin dukiyar ta ka in banda wanda kanka ci ka ci ya lalace a jikinka tubar da ka saka ta lalace ma'ana ana nufi sai abin da kai amfani da shi personally ka bata shi yace sai kuma wanda kai sadaka da shi yawan zu ka same shi a kiyama wannan naka ne shi ma shine hakikanin ma naka sai yace duk abin da ka bari fa a baya na magadanka haka bane duk masu arziki sun san wallahi ba arzikin su bane arzikin magadan su ne su dai za su amfana da iya nasu kawai haka abin yake to shi sakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibril ya kimsa mai cikin zuciyarsa annahu lan tamuta nafsu babu ran da za ta mutu hatta tastakmila rizqaha sai ta gama cin arzikin ta shi yasa sai ga mutane yana kwanci akan gado idan ya gama cin arzikin sa kwana uku bai ci komai ba sati guda duk abincin da za a dura masa ko ruwa ne ko ta NG tube za a saka masa abincin ba zai shiga ba in ruwansa ya kare sai a sa masa drip amma kuma sai wajen ya kumbura drip din ba zai shiga ba kuma gashi yana nan bai mutu ba a rasa yadda za a yi duk hanyoyin da abin zai shiga jikinsa ba zai shiga ba saboda ajalin bai yi ba amma kuma arzikinsa fa ya gama cinyewa watakila sai ya kara kwana uku kwana watakila ma sati guda ba komai a jikin nasa kuma ba yadda za a iya shiga ya gama cin arzikinsa numfashi ne bai kare ba sai daga baya kuma numfashin ya kare to babu ran da zai tafi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gama cin arzikinsa don haka yace fattaqullaha wa ajlimu fi talab fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokar Allah ku bi abin da Allah yake wa ajmilu fi talabi ku kyautata wajen neman abinci kar ka ce komai zaka nema sai kai mutum ya taro wa kansa masifa ka wadata da abin da yake naka ka ci ko da kadan ne dama shi ne arzikin naka sauran ba naka bane to me yasa zaka tara musiba wasu su gada kai kuma ka amsa tambaya kiyama fattaqullaha wa ajmilu fi talab fa innahu la yunala ma inda Allah domin ba a samun abin da ke wajen Allah na aljanna illa bi da'atihi sai wajen biyayya gare shi wa inna Allah ja'ala ar-ruha wal faraha fi ar-ridha wal yaqin Allah ta'ala ya sanya annashwa ya sanya farin ciki cikin yardarsa ne da kuma yaqini wa ja'ala al-hamma wal hazana fi ash-shakki wa sakhat kuma Allah ya sanya damuwa da kuma bakin ciki fi ash-shakki wajen kokonto wa sakhat da kuma fushi fusata da abinda Allah ya ce dokar Allah mutum ya fushi da ita ko idan ga kokonto game da dokar Allah to anan ne damuwa da bakin ciki yake duk wanda bai yadda ya mika wuya ga dokar Allah ba to yana tare da damuwa amma mai samun annashuwa da walwala da farin ciki shi wanda ya yarda da abin da Allah ya ce ne ya samu yaqini a cikin zuciyarsa ya gamsu to anan ne kwanciyar hankali take Allah ya dace da mu an nuna mu lokaci yayin za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.